Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25/31 da kuma 41. Ga masu sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar za su iya samun watakar mu ta VOA Africa. Kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a nan jamhuriyar ta Nijar kamar su Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya samun wuta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. Duk ranar Juma'a shirin yau da gobe yana yada zango ne a Kaduna Najeriya tare da wakiliyar mu a can Binta Ibrahim wacce za ta karbi ragamar shirin daga nan. To sai a sake gyara zama. A ci gaba da sauraron shirin yau da gobe.
Yau da gobe. Jama'a sauraron barkan mu da sake haɗuwa a cikin wannan shirin. A yau za mu yi da hankali ne a kan zaɓen ƙasar Ghana. Al'ummar ƙasar Ghana da za su kaɗa ƙuri'arsu ranar Asabar 7 ga watan Disamba na wannan shekarar ta 2024 don zaɓen sabon shugaban ƙasa da 'yan majalisu. Wannan zaɓe yana zuwa ne a lokacin da 'yan ƙasar ta Ghana ke cike da fatan samun sauyi daga matsin tattalin arzikin da ƙasar ke ciki, wanda yawan basussuka suka taimaka wajen jefa ƙasar. Akwai manyan 'yan takarkar guda biyu da ke neman maye gurbin shugaban kasar mai ci ɗan shekara 80 da haihuwa, wato Nana Akufo-Addo. A cikinsu akwai tsohon shugaban kasar John Dramani Mahama, wanda ke son dawowa a karo na biyu da ke takara a ƙarƙashin jam'iyyar NDC, da kuma mataimakin shugaban kasar mai ci wato Mahmudu Bawumia, wanda ke takara a tutar jam'iyyar NPP. Sa'an nan da sauran 'yan takarkaru 11 da ke fafata a ƙarƙashin inuwar sauran jam'iyyun ƙasar. Ga tattaunawa da muka yi game da muhimman batutuwan da suka fi ɗaukar hankalin mutane ko al'ummar ƙasar Ghana mazauna Najeriya kan zaɓen ta ƙasar Ghana. Ku biyo mu cikin ajin namu don jin yadda tattaunawa ta kasance. Cikin ajin namu na tare ne da Ahmad Abdulrahman Kumasi, Hamdala Habib da kuma Ramatu Ahmad, dukkan su da Kumasi wato ɗan Ghana mazauna Najeriya, inda zamu tattauna da su akan siyasar Ghana. Barkanku da shigowa.
Barkanku.
Ina son fara da Malam Ahmad Abdulrahman domin ya gaya mana shin yaya siyasar Ghana take.
Alhamdulillah. Assalamu alaikum. Siyasar Ghana ta fara tun daga 1968, lokacin da muka fara ganin siyasar Ghana. Alhamdulillah, lokacin ko kubushiya a zuwa yau muka fara siyasa. Shoromi Shehu, Doron Shehu ya takura ya shekara 10 yana kai, da shi fida gama komai idan Ghana ta sa kan kafan can za ta yi saka mukuradiya ke kirawo aka kafa party, za a je kuma zagaye na uku kenan. Yau zai sa stand shi yace shekara 4 kuma alhamdulillah da sai kokari ya fito da mu
to bayan da John Rollins ya karfafa Ghana kuma ya sa ta tsaya da kafafuwanta ta shiga mulkin demokradiya gadangada a halin yanzu shekara ta 2024 inda a wannan watan December ake shirin sake sabon zaben shugaban kasa wanda ake tunanin ko dai su din da suke kai mataimaki ya zarce wato Mahmud Buniya ko kuma tsohon shugaban kasa John Mahama Rahman shi ma wanda yake tsohon shugaban kasa ne kuma ya tsaya takara a wannan karan shi ma ake ganin kudai daga cikin su Allah ya ba su sa'a to yaya tsarin shugabanci yake a Ghana dai ne kaman da na Najeriya inda muke da shugaban kasa da ƴan majalisu da gwamnati
a'a akwai bambanci mun tsari da muke yi muna rabi kaman na England sai kaman na America da mun bamu da gwamnati shi regional commissioner kaman bamu da state shi region muke da shi kaman da Najeriya ke da region yana tura su ta fuskan barmu da region
bayan shugaban kasa sai ƴan majalisu
sai ƴan majalisu
eh
ya alhamdulillah
kuna da ƴan kananan hukumomi da kuma
kasu muna ce musu MP kike ce musu MP ake ce musu
members of parliament
yawa parliament amina
to ya kuke ganin irin salon ɗan siyasar a bana yanda suke gabatar da yakin neman zaben su da kuma irin alƙawuran da suka yi idan an zabe su
kamar yanda dai aka fara maganar siyasa da alƙawarin da aka dauka na mata haka ana cikawa domin Allah ba wai da an gama siyasa kawai an ci yakin zabe an gama an watsi komai kasuwanci mata sun ci gaba a kasuwanci gurin aikace-aikacen gwamnati mata suna da karfi a ciki sosai a Ghana ba kamar sauran kasashen waje da muke da su ba muna da karfi sosai a Ghana akan mata da suke ayyuka da sauransu da maganan kasuwanci assalamu alaikum sunana Hamdala Tabib to game da ƴan takarkarin da muke da su a Ghana muna da John Rahman Muhammad muna da Mahmud Buniya farko lokacin da John Rahman Muhammad ya yi shugaban kasa mun ga irin rawan da ya taka saboda ya taimaka ma mata harkar lafiya ilimi na yara ya gyara kasa tituka alhamdulillah dan wajen check din nan in zaka tsallaka dandanan mota zai dauke ka zuwan shi yayi gada ko kai waye sai ka bi ta gada sannan zaka shiga check junction Mahmud Buniya su suke kai yanzu to su ma to dukan su dai ba za mu yanke musu hukunci ba duk wanda Allah ya ba Allah ya sa mai taimaka ma kasar Ghana ne ya taimaka ma mata da yara mu abinda muke so duk wanda ya ci kai ya zubar da mu ya rungume mu mu zama tsintsiya madaurin ki daya a duba bayan mu mu kuma mata mu ma mu samu sana'a dama already Ghana dai muna da sana'a amma a karfafa mana gwiwa a kara ba mu dama mu mata mu kuma mu fito a ga irin kamun lujayu
to a irin yakin neman zaben da aka yi a bana a Ghana din kowa ya fito da kudirin da yake ganin shi zai zata idan an Allah ya bashi sa'an hawa shugabancin nan wai sirrin kudurori kwaji ana tattauna da yake ko ɗan Ghana kuna zaune ne a Najeriya
takarar da ake campaign da ake yanzu gaskiya yayi zafi yafi na kowani domin Ghana na campaign ba ta ba zuwa jini mashi bana muna jin labarin miji kamar Accra Nima ake aika shi kashi sannan yanki ta kima sai sa campaign ba ni ga sai ya zafi wani ya fito da nashi na fito da nashi sai sa muna ba su hakuri don Allah su mai da hankali su sojin duka kowa ka magana da tawon kamar shi joban kuma kan shi John Rahman abinda ka da shi tun tana a 16 kan maganin wutar lantarki ne lokacin gaskiya an samu matsala amma kuma gaskiya Allah ki kashi mauni ya hauna gaskiya ko kaci shekara 8 ya gyara su abubuwa amma shi ma akwai tankiya shi yasa wannan abin shi dai Allah ba mai rumuni sa dukan tsono ke fata
wa'ansu muhimman matsaloli ne kuke ganin su ne suka shamu kai a Ghana wanda kuke fatan duk wanda Allah ya ba ya zama ya mai da hankali
matsaloli dai kaman nanan Najeriya da muke fama da shi maganin tsadar rayuwa to shine yake damun mutanen Ghana maganin kayan masarufi da ya hawa to muna fatan shi ma ya sauka kamar yanda muke fama da shi a Najeriya to a Ghana ma ana samun wannan matsalolin to shine duk wanda ya hawo muna son wannan kayan Allah ya saukan mana da shi na biyu kuma kiwon lafiya ma ya dan yi zafi ba kaman wancan lokaci na baya ba yayi zafi da kuma maganar ilimi
yayi zafi
yayi tsadar rayuwa yayi tsada da maganar ilimi shi ma yayi tsada ba kamar rayuwar baya da aka yi ba yanzu ne yanzu ya canza to muna fatan in Allah ya ba duk wanda Allah ya ba sa'a daga cikin su muna fatan a sako mana da wannan tsadar rayuwa na maganar ilimi da kiwon lafiya da kayan masarufi da suke hawa
to kamar yadda kika ce matan Ghana ba mata ne ke zama a gida ƴanci ma zauna ba suna kasuwanci to wani fata ke da shi idan duk wanda ya hawo ya ci game da yanda zai tallafawa rayuwar kasuwancin matan Ghana da sauran matasa
abinda nake fata duk wanda Allah ya ba wannan kujera ya ci ya janyo mata jiki ɗan matan wanda suka gama makaranta suna zuba a gida ba aiki in aikin asibitin nan ne muna da su kowanne aiki je muna da kowanne da ta karanta su ma a janyo su a jiki su ma a ba su aiki
kina nufin kaman ku waɗanda kuke kila Hausawan Ghana ko kuma su kabilu kuna samun matsalar daukar aiki ne saboda kabilanci
sosai muna samu wannan matsalar to shi yasa muke fatan idan sun samu sun ci yaran Hausawan mu su ma a sawo su cikin wannan aikin saboda muna da wani manya-manyan asibitoci in mutumin mu ya mutu kafin a bada gawan shi ma ba karamin kuɗi za a zuba ba muna fata dukkan su cikin su biyun wanda ya samu ya ci wannan kuɗin da muke zuba kafin a ba mu gawa dan Allah dan Annabi a cire mana wannan magana da duk in kana ciwo ciwo yayi zafi aka ce an kai ka ji ɗan uwanka gaskiya tsoro suke saboda ƙarshe mutumin ka in ya mutu sai an bude to an bi sadaka sannan za a samu kuɗin da za a je a bayar a asibiti sannan a baka a bada gawan bawa
to ku kada yake wa ko ku duk kabilin Ghana
gaskiya an fi mu ma Hausawan mu an fi mu ma Hausawan an fi mana gaskiya dan haka muna fatan duk wanda ya samu wannan kujera ya duba mana tanan barayin kuma maganan kasuwanci muna son in aka jawo mata a jiki wanda take da karamin jari a taimaka a haɓaka mata a ƙara mata wani abu saboda ta tsaya da kafafunta dan gaskiya matan Ghana ba ci ma zauna bane ko bace mace ka gani garin Allah ya waye gida ba kowa kowa ya fita neman hannun Allah abinda nake bukata kenan a mana a Ghana
kabilu muna da su kai kamar 57 zan ce zuwa amma wani suka fi mulki ko ne zan ce kudi na aiki kasa na su ne kabila Ashanti kenan kinga suke da manyan kasuwa kamar masalar da ke akwai ne guda ɗaya ne ko zuwa biyu ko uku a guje ne sadar rayuwa farko shine duk wanda ba cikin su biyun nan abinda zai fuskanta kenan sadar rayuwa
wato ya samu kuma fita da hanyoyin da za a samu gawa jama'a
sadar rayuwa domin daga 2020 da aka fara corona da sa duniya ta rikice ba wai ko abin da a duniya ne gaba daya da aka fara samun sadar rayuwa ina miki misali kamar last da nije gida lokacin ci da Roman kenan na ka 1 CD sai ta bi ta bani canji na biyu kuma kamar mu kuma maganin gangaren kamar da wani yare ta fara gangaren ciwon lafiya kuma akwai matsala ko da yake su sun ba mu insurance kaje kashi 100 zaka biya kashi 30 gwamnati zai biya ma kashi 70 kin gane mene yake nufi an tace ki 1000 zaki biya da 2000 zaki biya da 300 wanda zai kara miki 700 kin gane mene yake nufi to akwai yawa abinda wannan kudi naje yan wani duk naje asibiti abinda kai an baki maga a zaki ji tsoro amma sai ka miki kudi kana gwamnati zata biya miki insurance sabin nan amma masal kamar da wani yare ta fada kai sabun asibiti a ce dan wanka ya mutu to ana samu tankiya wurin nan ba mi fata wai don mutu mai mutu asibiti a Ghana yawa na uku kuma shi magana tsaro kamata duki masa don mun ji labari cewa daga Burkina Faso arewa sai Ghana wannan ke kan border scanning faga da Burkina Faso ya kamar ta adana yawan shigowa wani lokaci shi sa duk wani hawaya kamata mai da hankali shawuri
kafin abin ya gawarta
kamar biya shigo kamar da ka fara Boko Haram kadan kadan abin zuwa abin nan daga wurin faga amale zuwa ya suna wurin kan wani border ne sai su da Burkina suna ku suna shiruwa wuri akwai busanga busasi manfurci suke kan wani iyaka to duk wani hawaya kamata kula da wurin nan sakon da zan ba su kenan
to kamar yanda wani lokaci a kasashen Afirka akan yi tunanin kamar akwai sa hannun kasashen Turai wurin tafiyar da mulki ko kuma sarrafa kasar shin a Ghana kuna da irin wannan tunanin
zai ce miki ko a'a ba duk wanne da kika san shi ya kai musu dama shi ne za su juya shi
wannan kenan kafin mu ci gaba da shirin bari mu leƙa ƙasar Ghana inda wakiliyar mu a can Hawwau Abdulkarim ta jiyo ra'ayoyin ƴan ƙasar a game da zaben da fatar su ga wannan zabe da za a gudanar
to mun shigo cikin magabar malata electoral area wanda ke cikin unguwar na Kokomile daga cikin mazabar Ayawa su central nan birnin Accra muna tare da Hajiya da Allah gabata mu da
Maryama Alas
Kitefa
na yau
kai kuma fa
Masaudu
tambaya na farko shine shin cikin ku akwai wanda zai zabe
eh mu duka mun yi zabe nan
kin yi zabe
eh nayi
kai zabe kai fa akwai
maybe police ne nake cikin dubariyo
me yasa zaki zabe
me yasa dan zabe daya abin da yasa ake zabe in kai zabe aka cire shugaba yazo zauna kan kasa yafi waɗanda suka je suka yi maka zabe yan kasan suka yi maka zabe ka zo ka zauna sabbi su ka zo ka zauna kan kasa yafi ka duba kar kowa wani abu ya dame shi ni abu ya dame shi aka zo mazaunin ka kai ka tanye mishi
menene dalilin da yasa zaka yi zabe
ni sa dan yi zabe ni ina mi kamar president nan ke kaina yayi kokari pando ana ga kamar president sun ji suna cin kudi yana babai nan bai da kyau amma wangadi ko ya ci kudi ma abinai ne ya bari kowa ya samu riba kai don free education ne kawo nan yayi kokari sosai
malam masaudu kace zabin ma zai yi ba kai me yasa kace tunanin zabin ba
kin suma bai move kamar kan da yafi move
ban ko su sun zo
haka
bari mu zo dan jam'iyya mai mulki me yasa ake sukan jam'iyya
yayi kamar abinan ke kake so wani bai so isa abinan wani bai so nan in zan abinan president nan ke yi yana da kyau ma don ba so shi isa an ce abin yake yi bai da kyau isa abinan zai yi duka
duk wani abin da yana burgewa ba ganin burgi aja
to shugaban John Dramani Mahama maganan da ya kawo 24 hours economy in ya samu hanya ya zo kan mulki aka vote ya win insha Allah 24 hours economy yayi aiki sosai
to da economy bai aiki ne
economy bai aiki sam economy ya bata ni sam na musamman yanzu kasuwa man kaje da 1 million 100 Ghana kasuwa kai abinci bai kai kwakwa lokacin yanzu what is it
100 Ghana kwatankwacin dalar Amurka goma kenan to rayuwar mutane dai yayi tsada
yayi tsada sosai kaya yayi tsada kullu yomi ana kara kaya yanzu kudin daki ma kan shi da kudin daki yanzu sai room wanda suna high 25 3 million wanda suna high yanzu kai ka ji kai aikin gwamnati an biya ka kamar mu doke shi kamar mu sali an biya ki kamar 20 million ko 10 million an biya ka
$100 ko $120
an biya ka yanzu ka zo ka cire kudin daki cikin ka cire kudin light bill cikin ka cire water bill cikin nawa zaka ba matanka
kafin mu zo wurin malam Masauda shi da yake ganin ma ko zaben ba zai bari mu zo dan jam'iyya mai mulki wai tattalin arzikin Ghana ya bata su suke ganin zasu zo su gyara kai a matsayin ka da zaka kare kuriya me kake gani
batun 24 hour economy na shi ga yawa na ina tambayan kamar wani factories John Mama Ebudi wani companies Ebudi these way da shi 24 hour economy na shi ne ba mu understand yayi kamar da go na yaka na aji isa mun zo 24 hour economy na yaya yake wanga magana duka kariya ne
ko kuna ku wani policy za ku dauki ko kuma wani mataki za ku rufi domin ku gyara tattalin arziki tunda su sun kawo nasu
eh mu namu nan mu mun fara kika duba television kina gana su sun aka gyara wadanda aka yi wadanda aka gyara diwa kwa baban muna kai hanyar nan za mu muna cikin kuma ko ya kai in zo muka zo power komai
Saudu cikin su wani mataki kake gani zai dace ma idan hankalinka zai saki za kai ka tsaya kai kai za
oh wow na kalli ne zai saki dio na je for 24 hour economy do not read about 24 hour economy now MP NDC way back man da su zo su bude factories nan ba akwai factories nan ku
da za zo a gyara
da ka da zo kuma sai a implement ababai cin kuma suma suna da nasu ra'ayi kuma ra'ayin su nan kuma yana make sense
cikin su akwai ra'ayin da baka yi ra'ayi da su
oh cikin su deo nasu no ra'ayin su duka yana make sense amma ina decision nan yanzu haka ina duba har Saturday maybe wani abu ya yi zo cikin mayan nan na yi
yanzu haka baka shirya yanzu
haka ban shirya ba dai ban shirya ba kura
so yanzu wani hanya zaka bi ka jawo hankali musamman wanda yanzu zai fara kare kuri'a ku ya ku fahimtar da me shi ya kamata yayi wannan
zai mu dai mun ce musu kamar su duba aikin da muka yi aikin kirki na muka yi su duba kai su vote muna mu continue aikin mu
Hajiya Maryama a matsayin ki na yar kasa da zaki ki zabe wani abu kike sa ran gwamnati ya miki ke me zabe wani abu kike sa ran gwamnati ya miki
to yanzu abinda zan fadi ne abinda nike so gwamnati in kafin 7 ya kai a yi zabe a cire John Dramani Mahama as a winner cikin kasan Ghana abinda nike so shi ma ya zo ne ya taba zauna ya taba yi yayi schools dewa da suka zo sun bar schools nan cikin daji ba su sun karasa ba ga shuka fatin sun bar duka cikin daji ba su yi komi ba sun da suka zo suka ce sun yi gwara ba su yi komi ba school free education nan da suka yi kudin da muka biye muka je muka sai kaya ma da shi sannan yaro ya je school ba wasa bane yanzu baka da wannan kudi ta ka free education da yaka bai ya je free education ya je zauna class kudi babban kudi aka je da shi aka je kamar 3000 4000
sannan kina son ya ci gaba da wannan
one land there, moo, John Dramani Mama, in your soul. One another, Ben and look at Chirich
school, free school.
Ah, school free, and then your yeast, so say, your garage, your yeast, he came for someone. He, I am not such a daddy, don't vote in the book as well. But you must say, Rana, I have voted Abaka, came up to look at Zona Kai. Yavi Mama, I am Kasa Mama Mujidadi. Yavi Mama Mujidadi, the one in the book is all we die, but that's Burkana Mujer will lie. So far, and I can add that and give vote. The data vote. You know, so the vote to my John Dramani Mama. Family now took us on votes. The sometimes when John Dramani Mama in years old, a young curry, a bin the Kasanke, Nema, Yayimuna, Yayuko, Inanda, the one that got office, she Yayukumasi, schools come on, no, Mokas one, would Yai Pu Yabaruda. Yes, you lose na. Gura da urhari yawa su yi shi ba.
Kai me kake expect gwamnati yayi ka fada abu? Yanzu za ku kawo sabo. So kuma duk da cewa ba me shine mataimakin shugaban kada. Yanzu in yazo me kake bukatar shi gwamnatin da zai zo yanzu idan kace ka kada mai kuri'a a matsayin ka na mai zabe. Me kake so maka?
Aiki nan baban shi yi ne. Shi ne ya kamata zai continue.
Wane ne baban shi?
Baban shi ne Akufo-Addo.
Shi gwamnati mai ciye.
Eh, baban shi kina. Isa aiki nan baban shi aji ya kai zai continue shi. Kai mu ga muje gaba ba yanzu za mu je baya kuma abin nan sister na ki gayawa about school fees first na muna sai kaya muna biyan school fees amma yanzu baban we mu cire school fees na sai kaya ka ba dia don kai fu yayi kama da ka duba dia
yanzu kai da kanka mai kake son gwamnati ya maka idan ka zabe
oh yanzu abin nan kake so government nan e yi ne e duba kaya nan in ba wa miya yanzu power ababai ne je bisa ne duba su zo kasa komai kowa isamu
farashin kayayyaki da ya tafi sama kana so idan ba mu ya hau kan mulki farashin ya zo kasa
eh ya kamar da ya duba economy na komai ya zo kasa kowa isamu yake cewa
kowa isamu sauki
cikin kowa isamu sauki cikin rayuwa shi muke gida amma December 7 kafi a ce December 8 Bawumia is a winner.
To kai kuma Malam Masaudu, su gwamnatin guda biyu idan yazo aka sun bi, me kake expect su? Ko da ka ci da ɗaya ka zabe. In John Mahama yazo me kake bukatar ya maka? In Bawumia yazo me kake bukatar ya maka? Musayin ka na dan kasa.
Fine. Na zan su bi nan duka sun tackle kan one policy. Kuma e bari youth in the moon and you wanna do
matasa
you wanna do matasa rough is an yuzu a duba wonder day sa ku is am sauki
okay shi kuma dayan fa
ba mu kuma yazo kun shi ma an yazo edu shi mai duba kan da youth dai duba
matasa
eduba watun matasa muna 60 years aba su fufin but wani fushanin kidini da babai a duba san kana da ya sata komai
wato a duba bangaren kiwon lafiya idan yazo ke akwai wani gargadi da za ku yi muka karshen tattaunawar mu
ni abinda nake so fadi a matsayin sai da Maryam Alhassan sunan karshe nan da aka sani da shi baby ni abinda nake so in fadi mutanen Ghana mulkin da da yi ayi kokari kowa ya tashi matasa kowa ya tashi youth duka su tashi su vote ma John Dramani Mama kowa ya fito ya zabe kana kana karshe
matasan Ghanaians mutanen Ghanaians manya da sofofi duka December 7 kowa ya tashi da maza a da vote ma one bisan nan
kai kuma fa magana kana karshe
eh magana karshe ya ba peace election muna neman zaman lafiya da kwanciyar hankali na san an neme don both parties kowa an ji ayin batun peace an ya san peace dawa wannan
to madalla to Dr. El Harun masani ne kuma manazarci a game da siyasar kasashe na Afirka yayi mana karin haske a game da siyasar Ghana
saban da ke tafi a wannan satin a kasan Ghana yayi kama da tsarin zabukan da aka yi a America kasan Turai kasashe da yawa a nahiyar Afirka musamman a Najeriya kasan tana da jam'iyyun siyasa wajen 27 to inda yayi kama da shauran tsarin siyasan kasashe da yawa shine kasancewar jam'iyyu guda biyu suke da ƙarfi suke da tasiri a zabe da shugabancin kasan irin wannan kai kace zama akai aka tsara abin ya tafi haka yake a Ingila haka yake a America haka yake a France haka yake a Nigeria haka yake a Kamaru haka yake a kasashe da yawa a duniya jam'iyyu guda biyu suke da ƙarfi da tasiri a siyasa abin ban sha'awa shine cewa fitattun ɗan takarar shine tsohon shugaban kasa yana takara da wanda suke kan madafin iko to wannan babban al'amari ne babban abin la'akari shine cewa wannan siyasa da ake ta yi ita wannan demokradiya da za a yi zabe a Ghana Ghana ke tafiya akan ta abin damuwa shine idan aka yi wannan zabe aka kafa gwamnati shugabannin sukan gaza warware matsalolin da kasan ke ciki yanzu irin tasirin da bankin duniya yake da shi a Ghana da Najeriya amura da yawa sun rikici rayuwa ta yi tsananta tara ya karu kuke-kuke ya yi yawa zai yi wahala idan kowanne ne ya ci a cikin su a yi sarai cewa za a iya samun canji rashin tsari na sa ido a yadda ake saida kayayyaki a kasuwa da kuma yadda darajar kuɗi yake karewa da kuma yadda mana ba doka wanda ya laifi a hukunta shi to duk wanda ya kafa gwamnati idan ya kokari ya sa ido akan ana saida abubuwa akan tsari akan ka'ida ya kokari ya daidaita kudin kasa ya zama ana amfani da doka wanda ya laifi abinda doka ta tanada a hukunta shi akai to wannan shi zai gyara kasa ba gane ba shi zai gyara kowace kasa da nahiyar Afirka
shiga madafa don jin abin da muka zo muku da shi yau.
Muna tare da Hadiza Ahmad wacce za ta kawo mana girki irin na mutanen Ghana. Malama Hadiza me za mu girka ne?
To za mu girka soyayyen taliya ne irin namu ne ƴan Ghana.
To da me muke bukata an zamu wannan girkin?
To muna bukatan taliya da man gyada, sinadarin dandano, da kayan miya da kifi, bushashshe ko gashashshen kifi.
To ne irin taliya muke nema irin ta murji ko ko ta
a taliya taliya eh ta kanti
ta.
Da ita ake
ya zamu gabatar da wannan girki
to yanda zamu gabatar da wannan girki shine in kika dauko tukunyanki ki riga kin kunna gas ko kurfok ne ki daura tukunya sai ki dauko man gyadan da zaki iya girkin taliyan da shi kin san taliya baya san mai sosai sai ki daura man gyadan akan tukunyan sai ki daura tukunya akan kurfok in man gyadan ya danyi zafi ya fara soyuwa sai ki kakkarge taliya ki karya ta kaman guda biyu saboda gurin juyawa za ta rushewa sai ki karya ta guda biyu sai ki sa a tukunya ki
ta juya ba irin yanda da tsawon ta din nan kwara bi ko zan yi raba ta
kai zaki raba ta in kika raba ta biyu zaki sa ta a tukunya tunda man gidan na ciki sai ki ta juya wa ki ta juya zaki ta ga tana zama brown sai ta danyi brown
to man da yawa zan sa tunda kin ce soyawa zai
iya man da zaki so zaki girkin taliyan da shi zaki amfani wani ma yana soyawa babu man gida in kika gama soyawa kika kwashe taliyan sai ki kawo kayan miyan da kika riga kika grating
to wani irin kayan miya muke buƙata
kayan miya zaki sa tattasai ne da tarugu da albasa shi kadai ake buƙata ba tumatir a ciki shi kadai ake buƙata in kika kwashe taliyan ta riga ta soyu sai ki dauko kayan miyan ki zuba a ciki kayan miyan ki ta dan soyu sai ki tsaye da ruwa sai ki sa sinadarin dandano yana fara yi ki zuba taliyan ki ga gishiri ki riga kin sa gishirin amma dan kadan
to zamu iya sa irin wa'annan spices din wato kayan kamshi na girki na zamu
eh wani yana so zai iya sa wani kuma in bai so bai ba zai saka ba to sai ki zuba ruwa na tausa sai ki zuba taliyan taliyan kina zuba taliyan kin gyara kifin ki soyayye ne ko gashashshe ko bushashshe sai ki kina zuba taliyan sai ki zuba kifin sai ki sai in ya nuna zaki ga ya baki kala mai kyau
to kina ki ya fita har sai ya fita ba magana to kin san dama ana muku kirari musamman matan har cewa kun iya girki
gaskiya wannan ba ƙarya bane kam
to mata sai ku gwada
to duka abin da ya sawaka kenan a cikin shirin namu na yau a madadin wakiliyar tamu Binta Ibrahim da kuma dokacin waɗanda kuka ji muryoyin su a cikin shirin sai Julie Leathers Gresham da abokan aiki ma'anan muryar Amurka ni Aisha Mu'azzu nake muku sallama daga nan birnin Washington DC.